أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. باهك والسلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da 14 ga watan Safar a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shi da yammaci na 7 kenan ga watan 6 a shekara ta 1998 wato miladiya kenan. Dan ci gaba da karatunmu na Kitabut Tauhid. Yau matashiyar maganar da za mu tashi a kai babu ma ja'a fit taglizi fi man abadallaha inda qabari rajulin salihin fa kaifa idza abadahu. Kai masail mu yi shi ba? To, darasin baya babu ma ja'a anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi salihin. Mun kammala darasin zamu tashi cikin masail, wato babin da yake magana bisa ga cewa sababin da yasa ɗan adam suka kafirce ma ubangiji kuma suka rabu da addinin su shine al-ghuluw fi salihin, wato wuce gona da iri dangane da lamarin salihan bayi. Wannan mun karanta wannan a baya. Malifi fihi masail, a cikin wannan babi akwai mas'aloli. Al'ula ta farko, anna man fahima hadha al-baba wa babaini ba'dahu tabayyana lahu ghurbatu al-islam wa ra'a min qudrati Allah wa taqlibihi lil-qulub al-ajaba. Mas'ala ta farko, anna man fahima hadha al-bab, lalle wanda ya fahimci wannan babi da aka kammala, wa babaini ba'dahu, da babi guda biyu da za su biyo bayansa. Na farkon su babu ma za a fi taglizi fi man abada Allah inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abada, babi na biyu da ke bi mata babu ma za a fi anna al-ghuluw fi quburi salihin yusayyiruha awthanan tu'budu min dunillah. Wanda ya karanci babin da ya gabata da waɗannan babuka biyu, tabayyana lahu ghurbatul islam, lalle zai ga bakuncin da musulunci ke fama da shi a wannan zamani, hatta a cikin gidajensa, hatta a cikin garurrukan musulmi, ta yadda suka ɗauki al'abin da ba addini ba, ba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, aka mayar da shi wani abu sananne, kuma abin aiwatawa ko aikatawa ko kiran mutane zuwa ga su yi shi. Wara'a min qudratillahi wa taqlibihi lilqulub, kuma mutum zai ga kudran ubangiji wajen yadda yake jujjuya zukata. Al'ajaba, wato zai ga abin mamaki. Ta yadda za ka ga abu a sarari cewa shirka ne, amma ga wani ya tsaya kai tsaka yana kare shi cewa dole sai an yi shi, ba abin mamaki a duniya da ya wuce wannan. Yanzu idan mutum ya kare tauhidi ba zai kuma abin mamaki ba, abin da ya kamata yi kenan. An halicce shi don tauhidi. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, illa liya'budun, dinnan waɗanda suka ce illa liya'budun sai dan su kadaita ne, ba wai shi wa Allah bauta kadai ba, dan su kadaita Allah ne bada ne. Ba za ka ce mun halicce su dan su bauta ne, ma'ana sa ce mun ba su bauta ne, wai shi duni bil ibada, ba halicce su ba sai dan su kadaita ne kadai su bada. Wato tauhidi kenan, wanda shine abin da aka haɗa su da shi. Amma ga mutum ba ruwan shi da shi, yana fata da tauhidi, yana kira zuwa da shirka. Asali ku matsala ta biyu, ma'rifatu an ta'awwa ta tsara da arzi kana bi shubha ta. Mun gane ababin da ya gabata cewa farkon shirkar da ta faru a bankasa an dogara ne da wato salihan bayi, wato shubhar da ta sa aka yi shirka din salihan bayi shine mutanen Annabi Nuhu, su ne farkon wanda suka fara shirka a bankasa. Mun ko karanta a baya hadisin Abdullahi dan Abbas da ke cikin Bukhari, cewa mutanen da wannan gumakan da aka sa an sa musu sunan waɗansu salihan bayi ne, wato Dawud da Yabus da Ya'uq da Nasara duka waɗannan sunaye ne na waɗansu salihan bayi masu ibada da suka mutu, sai almajiransu, ɗalibansu, muridansu suka ce bari mu yi mutum-mutuminsu don tunawa da su. Da suka yi mutum-mutuminsu don tunawa da su a lokacin nan matakin farko kenan, ba su fara musu bauta ba. Da waɗannan suka mutu, waɗansu suka zo ba suka mutu, da jikokinsu suka zo, sai shaiɗan ya ce ai kakanninku da iyayenku sun yi mutum-mutumin nan ne don su rinka tabarruki da su, don su rinka tawassuli da su, ƙarshe sai suka rinka bauta musu. Suka ki bauta Allah suna bautawa. Tsammaninka wannan kawai katakon za su bautawa? Lokacin da suka sa katakon a gaba, zuciyarsu na halarto musu wa wanda aka yi mutum-mutuminsa ɗin, su ne waɗancan salihan bayi. Ita wato siffar ibada ba siffar faɗuwanka cikin ruku'i ko sujuda ba ne ba, wannan duk siffa ce ta ibada, amma haƙiƙanin ibada risnawan zuci zuwa ga wanda kaiwa bautar. Gaba kawai biyayya take ga mai, ga zuciya. Duk wanda ya ganka a gaban katakon da aka sa masa wood ko aka sa masa yagust ko ya'uq ko nasra, zai ce kana sujada ga katako, amma a zuciyar mai ya san yana yi ga salihin bawa ne mai wannan suna, saboda haka wancan ya bauta kenan. Kun fahimta da kyau? Shi yasa inda Ubangiji zai ambaci gumaka a cikin Al-Qur'ani sai ya rinka kiransu da lamiri na masu hankali. Inda katako ne da dutse kadai, da babu yadda za a kira su da lamirin masu hankali, sai a kira su da lamirin masu hankali. In tad'uuhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Yanzu in tad'uuhum, kaga hum lamiri ne na masu hankali, ta kace in kun kira su tare da cewa ababan da aka kira goma ka din ne, amma kasance wasu mutum-mutumai ne na salihan bayi, sai Allah ya ba su siffa, ya ba su lamiri kenan na masu hankali. Da kawai gumaka ne na katako da kirare, sai a ce in ta da uha la tasma'u du'a'akum wa law sami'at mastajabat lakum wa yawmal qiyamati takfuru bi shirkikum, sai a ba su lamiri na jam'i na marasa hankali. A larabci akwai irin wannan lamirin, amma ba yi amfani da shi ba, sai aka yi amfani da lamiri na masu hankali. Na fahimta da kyau kuwa? To wannan shine hakikanin shubhar su ta bautata ma gumaka, ba wai katakon suke bauta ba, mai katakon, salihin bawan da aka sa katakon dan ya wakilce shi, tunda shi yanzu ba a ganin sai yana cikin kabari, aka yi mutum-mutuminsa. Kaga yau mutane ta kai matsayin ba katako ba ma, ai in kana rike da katako a gaba, kila in kaga abu ya kure maka ka dauke shi ka buge idan ka ma hari, ko ka kai hari da shi. To yanzu hoto ake yi fa, a jingina a jikin gida, a jingina a jikin mota, hoton iniyasu, hoton wane ne wai zai kare gida, zai hana gida faduwa, zai hana karewar kasuwanci? Akwai shirkar da ta fanna a ban kasa? Allah tsare mu. الثالثة مسألة أكو معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء. قاني فالكو أبن دا أكفار سنجا دين النبوة دي من نشي؟ الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين دومن دك النبوة دي سكي كافن النبو نوه أكن توهيد سكي قبا دي كان الناس أمة واحدة. سيمتانا النبو نوه سكي سوى غربات توهيدي تهنير مي الغلو في الصالحين زرف فواتكين صن صالحان باي. Ai wannan salihan bayin da suka so da sai su koyi da irin aiki irin nasu, wajen biyar Allah, wajen da'a ga Allah, ba bukatan sai sun yi mutum-mutuminsu, sai sun yi gunkinsu, ba bukatan wannan. Amma sai sai ga ai idan kawai suka yi koyi da su wajen aiki, ba su biya su ba, ba su nuna kauna ba. Yau sai ne nuna kauna a fahimta su, har sai an yi mutum-mutuminsu, kuma an ware ziyaransu, kuma an yi maulidinsu, kuma an yi kaza ɗinsu. To wannan sai zanto zurfafawar da ita ce sanadiyar kaucewa addinin da annabawa suka zo da shi kafin faruwa haka. Kun fahimta da kyau? Wa sababu zalika, kuma mun gane sababin haka, ma'a ma'rifati anna Allah arsalahum, su ko sun san cewa Allah shi ne turo da annabawa. Arrabi'atu mas'ala ta hudu, ma'rifatu sababi qabulil bid'i ma'a kauni shara'i wal fitri tarudduha. Mun gane sababin da yasa mutane ke karban bid'a, tare da cewa duk shari'o'in da Allah ya saukar, wal fitri, da fitra da Ubangiji ya halicci dan adam akai, haske na fitra, wato wanda yake ashirye ki ne karbi gaskiya, taruddaha duk waɗannan suna mayar da martani ga bid'a, amma me ke sa suka ta suka bid'a? Duka dai da da'awar san salihan bayi ne, shi yasa ake karban bid'a, kyautin zato ga salihan bayi. Al-khamisatu mas'ala ta biyar, anna sababa zalika kullahu mazdul haqq bil batil, babban sababin abin da ya gabata baya gaba daya mazdul haqq bil batil, garwaya ƙarya da gaskiya. Menene gaskiya? Salihan bayi lalle ne mutum ya so su, tunda bayin Allah ne mutum zai so su. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd, والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لن ليه تنزيسوا صالحين باوا وانا نقص كاري أما ينقلوه جزرفة فاوا تكين صيصفة وانا منيني وانا بطا ديكو تسوسي سكي مزد الحق بالباطل أشيجا كتكين أبين دي كيسا كاسا فهيتن أديني شيني أقروا يا مكا قص كيادة بطا شيسا شي كل تنبدعا garwaye gaskiya yake da bata a hali. Dalilin da zai kafa hujja da su dalilai ne na gaskiya, amma fahimtar shi game da dalilan ba gaskiya bane wannan fahimtar, sai garwaye ƙarya da bata. Ina fatan kun fahimta. Yanzu duk wani mutum in ya tabbata salihin bawa ne, wajibi ne kowa so shi, wajibi ne kowa ya so waliyan Allah. Ba zai taɓa yiwuwa ba a samu mutum mummuni kuma yana kin waliyan Allah, domin Allah da kansa ya faɗa cikin hadisul kursi, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb, duk wanda ya adawa da waliyi na to ina mata shela cewa ya shirye zamu faɗa da shi. Waye yake da makaman da zai fuskanci Ubangiji? To duk wanda ya adawa da waliyin Allah kenan abinda Allah yake ce masa kenan. Ashe kaga san salihan bayi wajibi ne, san salihan bayi ibada ne, shari'a ne, gaskiya ne. To amma inda rigimar take, shin yana daga cikin san su kiran su in za a faɗi? Wannan ya zama bata kuma kira. Yana daga cikin san su rantsuwa da sunan su? Yana daga cikin san su rubuta sunan su a takarda kafiya kofar gida kar barawa shiga? Duk wannan inda suna nan in salihan bayin ne, in suna nan su za su fara ya karka in kai wannan. Domin duk waɗanda ake fara din fa ko su zanto salihan gaske, to ba za su taba yadda da abin da mutane ke yi ba yanzu da da'awar su suke so. Ko su zanto ƴan jabu, to da abu tantanta kuma so su ba. Yanzu duk waɗanda suka ce suna san Shehu Abdul Qadir, dan Allah ga littafinsa Al-Ghuniya li Talibi Tariq al-Haqq, wannan littafi ne da Shehu Abdul Qadir ya rubuta shi da hannunsa, dan Allah muna kiran dukkan muridan Qadiriyya su yi lancin su buga wannan littafin su raba kyauta. Wallahi ba za su iya ba, saboda littafin yana kalubalantan Qadiriyyanci. Qadiriyyanci wallahi kun ji na ratse, ba za su iya buga wannan littafin su raba kyauta ba. Su raba su kawo, wallahi za mu karantar da shi a nan masallacin. Muna son kofis daga ƴan Qadiriyya, daga gidan Qadiriyya, a kawo mana kofi na littafin Al-Ghuniya li Talibi Tariq al-Haqq. Shi ne wanda Shehu Abdul Qadir ya rubuta shi da hannunsa, ba komai a ciki sai zunzurin tauhidi, aqidatu ahlu sunna wal jamaa, qala Allah qala rasulullah qala sahaba, abinda ke ciki kenan, abu da gani mana. Ko babu wani Shehu Qadiriyya da ya taba karantar da shi, ko ba wanda zai karantar da shi in daina Qadiriyya, irin wannan jabun Qadiriyya wallahi ba za su iya karantar da shi. Shi salihin bawan fa khalafa min ba'dihi khalfun adaa'u salata wa tabu'u shahawat wa tawba lil qawli fiyya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna shay'a. To banda wannan kuma shi kuma dai wali, shi kuma kawo tarihinsa, shi ba ma malami bane, wallahi ba malami bane. A tarihinsa da suka rubuta suka ce ya karanta risala, anan ya tsaya daga cikin manyan malaman tijjani da ke yanzu waɗansu sun fi shi ilimi, wallahi duk waliyan fa galibi jabu ne. Ahmadu al-Badawi da mutane suke taya masa hidima a Misra, a tarihinsa kamar yadda Imam al-Sakawi ya karɓo daga Abu Hayyan, ya karɓo magana daga Abu Hayyan, a tarihinsa da aka sani ba a san shi da ibada ko ilimi ko salaha ba, ya dai taɓa shiga masallaci ya sallar fitsari ya fita kawai, ko sallah bai ba. Amma waliyin Allah ne yanzu a Misra, ana ziyartar kabarinsa, ana rantsuwa da sunansa, ana yanka da shi. Ahmadu al-Badawi ba abinda aka sani ya shiga masallaci ya tallar fitsari ya fita. Yaya kana da wata magana ne? Babu shi a dumura. Ka zo ne wai dan kajina ba tulutan? Yan zafi ke. Alkhamisatu anna sababa zalika kullahu masjidu al-haqq bil batil. Wato garwaye ƙarya da gaskiya su ɗan bida akan wannan suke ginuwa. Da ka ce kar a rantse da sunan waliwa ne, sai dai a rantse da sunan Allah. Kar a roƙi waliwa ne, a roƙi Allah. A maimakon sai ce yanzu baka san waliyai. Yanzu kai miki magoya miki a waliyai ne, suka ce a'a ina ƙaunan waliyai. Amma ƙaunar da nake wa Allah ta fi tasu, don haka sai na ce a rantse da sunan Allah. Yanzu waliyai ba su da girma, sai ka ce a'a waliyai suna da girma, amma girman Allah ya fi nasu, don haka sai na ce a rantse da sunan shi, a roƙe shi kaɗai. Dan shi Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Manzo Allah ya ce idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ba a ce bai idza sa'alta fas'alish shaykha wa idza ista'anta fasta'in bi shaykhi. Babu wata riwaya irin wannan, ko ba a taɓa samun ta ba. A arba'un hadith za ku tsaya duk wanda ka iya, in dai ka iya musu ba sai an je nesa ba. Arba'un hadith a halari, wallahi nan za ka kure malamin bid'a kowai. فالاول محبه الصالحين اذا gaskiya ita ce son salihan bayi والثاني في لناس من اهل العلم والدين شيئا ارادوا به خيرا فظن من بعدهم انهم ارادوا به خيرا ابو نبي كما ودانسu mutane min ahli ilmi cikin mal cikin ma'abuta ilmi suka aikata wani abu ahli ilmi waddini ma'abuta ilmi da addini suka aikata wani aiki ارادوا به خيرا su sun nufaci khairi da shi فظن من بعدهم انه ارادوا به غيره wanda suka zo bayan su suka ce a'a ga abin da suke nufi da shi. Wato waɗancan mutane da suka yi mutum-mutumin wood da yagud da ya'uk da nasara su suna nufin mai alkhairi, don suna wada su su ninka abin na wajen ibada. Wanda suka zo bayan su fa sai suka ce mai bauta ta musu suke. To wannan shine al-babul din kenan. As-sadisatu tafsirul ayati allati fi surati Nuh. A wannan babi ne muka fahimci tafsirin ayan nan da ke cikin suratu Nuh. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تذر الظالمين إلا ضلالا. السابعة مسألة تبقي معرفة جبلة الآدمي غاني نبي أردن أدم في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد كثم تورسي دن أدم قسكيا رقواتك يتكين زوتي سيدي وطن دعال كو يسو kariya kuma ƙara haɓaka take tana ƙaruwa cikin zuciyarsa, sai fa wanda Allah ya kiyaye. Dan Allah ce wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah wa ma aksaru an-nasi walau harasta bi mu'minin walakinna aksarahum la ya'lamun walakinna aksarahum yajhalun. Haka mafiya yawa zaka samu ba ta tsayawa akan ɗabi'ar akan wato turba ta gaskiya. To kullun kenan ba za ka auna addinin ka ba da ina yafi yawa, sai dai ka auna suwa suke da ƙarfin dalili. Domin jama'a shine gaskiya. Abdullahi dan Mas'ud kenan aka ce menene jama'a, yace gaskiya ko kai kadai ne kai ne jama'a din. Kariya duk taron su kuma shirme ne, ba jama'a bane. Amma idan gaskiya ce to ita ce jama'a, kariya duk yawanta kuma ba jama'a bace ba. Ka sai da zaka gane wannan. Ubangiji ce fa inta wallahu fa inna ma hum fi shikka. In mutane sun rabu da gaskiya to kuma a fatan da suke ciki sai su yi sabani, ashe ba jama'a ɗaya bace ba. Yanzu duk ɗan bid'a suna ganin ahlus sunna ne suka shige musu kai, inda abin Allah kiyaye a ce babu ahlus sunna ko ɗaya, kuma ce sun ɗauki takobi sun yaki tsakaninsu. Saboda wannan zai ce waliyansa ne, ko wanda ya ce kai da Allah na wannan ya fi, wanda ya ce wannan ya fi, wannan yana cikin mujadiduna, wannan na cikin al'adul qadim, wannan na cikin waye, haka za a yi ta yi. Si ta faɗa tsakaninsu, hankalinsu ba zai kwanta ba. To su inda ma abuta barna suke, kansu baya iya haɗuwa akan barna. Yanzu ƴan mishan su kaɗai kansu baya iya haɗuwa akan kiristanci. Ai yaƙi suke da juna, yaƙi ɓataccen yaƙi. Gashi nan a Northern Ireland ba a yin wata ɗaya sai an jefi juna da bama bamai, an yi rigima, an yi kisan kai, duk kuma kirista ne. Gashi nan tsakanin Croatiawa da mutanen Serbia, tun kafin a fara yaƙin Bosnia wancan aka fara. Kirista ne waɗannan masu bin Catholic, waɗancan kuma masu bin Orthodox. Yaƙi ake ana karkashe juna ba iyaka. To haka kuma masu bid'a suke, babu yanda za a yi kansu ya haɗu. haka duk wanda suka kauce ta farkin gaskiya to ubangiji ba zai taɓa barin kansa ya haɗu ba. Shine aljama'atu ma wafaqal haqqa walau kunta wahdak. In kada an ce jama'a to ita ce gaskiya, ko kai ne to kai ne jama'a, ko mun yi rashin yanku ku ne jama'a, sauran kuma kawai ku da sauran, ku ku ne jama'a, sauran kuma sauran bidiyon su. An gane ku? الثامنه مساله تتكت ان فيها شاهدا لما نقل عن بعض السلف ان البدعه سبب للكفر للي او wannan babi mun fahi ko a cikin waccan aya ko a babin da ya gabata ko a cikin wannan mas'ala din ta takwas din a cikin ta akwai shahid babban abin da ke bada shaida lima nuqila an babu salaf dangane da abin da aka ruwaito daga wani sashi na magabata me suka ce su magabatan annal bid'ata sababul lil kufri ita bid'a ita ce sababin faruwar kafirci a bankasa tunda kaga gina wannan mutumin menene asalin sa bid'a daga ba sai aka zo aka yi sai aka bota mutumin ya sai tana sababi ne na shirka kenan kaga ilimin salaf kenan kullu sai gaina dab da gaskiya kuma da an faɗa ka fahimta wa annaha ahabbu ila iblis min al-ma'siya daga cikin salaf akwai wanda ke cewa ita bid'a din nan ita iblis yafi kauna sama da aikin sako wato sama da mutum ya sha giya ko yayi zina iblis zai fi son ka aikata bid'a sama da kai waɗancan saboda mai shan giya ko mai zina dukkan su sun san ba daidai suke ba barna suke da ga galibi in za su yi sai sun ɓoye suke ko sai sun bar gari ko sai sun bar gida amma mai bid'a ku gani yake daidai ke cikin masallaci zai shiga yayi ta yanzu kaga duk ɗan cikin gari da ya san a unguwar su ba a yarda da shi in zai sha giya sa sai ya tafi sabon gari ya je barna can a unguwar arna in zai zina sai ya tafi can sannan cikin dare ya zo a ɓoye amma in zai kiɗa bandiri fa sai ya shiga masallaci to yanzu wanda in zai barna da in zai yi aiki sai ya aikin da in za a yi shi sai an ɓuya da wanda in za a yi shi a wurin mafificin wuri ake yi wanne ake sa ran tuba ciki wanda ake ɓuya to shine fiqhun salaf da suke cewa albid'atu uhabbu ila iblis min al-ma'siya wannan in manta mantawa maganar Sufyan ats-Tsauri ce yace shi iblis ya fi son ka aikata bid'a sama da aikin sako yace li'anna al-ma'siyata yutabu minha wal bid'a la yutabu minha dan aikin sako galibi akan tuba amma bid'a kam da wuya sai in tafiya ta yi tafiya to shi yasa iblis ya fi son ta li'anna al-ma'siyata yutabu minha wal bid'a la yutabu minha at-tasi'atu mas'alatu tara ma'rifatu ash-shaytani bima taqulu ilayhi al-bid'a sanin shaitan game da makomar bid'a walau hasana qasdul fa'il ko da kikkiyar niyyarka ta yi kyau to shaitan da ya san ba za a karba aikin ba domin kyawun niyya kadai ba shi wadatarwa wajen karban aiki sai kuma in aikin ya dace da koyarwar annabi da haka kullun sharɗan karban aiki kowane irin aiki ne sharɗa ne guda biyu sharɗin farko kikkiyawan niyya kikkiyawan niyya ya zanto kayi abin nan dan Allah ba dan ka burgewa ne ko ka fusatawa ne ko ka dadadawa ne kai dai kai don Allah kadai wannan kikkiawar niyya kenan abu na biyu ya zanto kai abin nan kamar da annabi ya koyar shi yasa babu wani aiki cikin ayyuka face sai la ilaha illallah muhammadur rasulullah ta shiga cikin sa duk aikin da kalmar shahada ba ta shiga cikin sa ba zai zama karbabbe abinda ko ake nufi da shiga kalmar shahada cikin ayyuka ba wai kowane aiki ka furta kalmar shahada ba a'a kowane aiki ma'anan kalmar shahada ta tabbato a cikin sa kyakkyawan niyya kaga la ilaha illallah kin dacewa da sunnar annabi kuma ya zo me muhammadur rasulullah shi yasa suke cewa da wani yaran daban at-tauhidu tauhidani tauhidul mursil wa tauhidul mursal ilayhi wato tauhidi yuri bire kadaita mai yin aike waye mai aike wato ka kadaita shi da mai ginin ibada kadaita kuma dan aike waye dan aike ka kadaita shi da mai biyayya da da'a to kaga kadaita mai yin aike shine kyakkyawan niyya kayi abun dan Allah kadai baka cuda da san zuciyar wani ko bakanta wani ko san wani da dadi ba kayi dan Allah kadai yanzu wannan kayi tauhidul mursal tauhidul mursal aikin da zaka yi na ibada ya zanto annabi ne koyar ba wani shehi ne baka ba ba wani bai baka wata falala ba, annabi dai ya baka kai tsaye, ba wai ya baka hannu da hannu ba, gashi cikin koyarwarsa, gashi cikin hadisansa, a nan ka ɗauka kai, to ka kaɗaita manzon Allah da da'a, kamar yadda ka kaɗaita Allah kuma da mai ibada. Manzon Allah kaɗaita shi da da'a, Allah kaɗaita shi da ibada, ya zama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, to duk ibada sai wannan ta shiga, in wannan bata shiga ba za ta zama karɓaɓɓa ba wajen Allah. An gane ko? Dan mutum zai zo ya bi da a ce to ai da kyakkyawan niyya ne, ya zo ya yi maulidi ya ce da kyakkyawan niyya ne, ya yi zikiri da kiɗa ya ce da kyakkyawan niyya ne, sai ka ce kyakkyawan niyyar ka abin so ce, wannan ka riƙe ta, amma yanzu abin da ya kamata ka bincika, annabi ya yi maulidi ko bai ba? Annabi ya yi zikiri da tsalle ko da kiɗa ko bai ba? Wannan shi ya kamata ka bincika, kyakkyawan niyyar ka tabbata wannan mun yadda da ita, amma yanzu abin da ba mai yadda shi ba, samfurin aikin da kake yi yaya ka tabbata ka ji, shin kana tabbata annabi ya yi? Ya ce eh to bai yi ba, to amma kuma ai, amma kuma ai mai, ba ku zauna abin da za ka ce. Don duk abin da za ka ce kuma bata ne, ka ce bai yi ba, amma kuma ai mai kyau ne. Kafa da bakar magana kenan ga annabi, annabi bai yi ba kuma mai kyau ne, ma'ana annabi ya zo ya yi shekara 23 yana karantar da ibada, ga wani dangin aiki daga cikin ayyukan kirki ya manta bai yi ba, ya bari bai yi ba, ya bar nauyin isar da shi ga hannunka ko ga hannun malaminka. Allah ya tsare mu. Al'ashiratu mas'ala ta tara, ma'rifatul qa'idatil kulliyya, gane wata ka'ida ga mamma, wahiya ita ko ka'idar ita ce, annahyu anil guluwi wa ma'rifatu ma yaqulu ilayhi, shari'a ta hana guluwi, kuma mun gane makomar guluwi shine rusa aiki, ko makomar guluwi shine isar da mutum zuwa ga shirka. Shari'a ta hana guluwi, guluwi shine wuce gona da iri, wajen yaban wani ko wajen kaunar wani, wannan ka tsaya daidai inda shari'a ta ajiye ka wajen yabo, kar ka wuce inda shari'a ta ce, da ka wuce shikenan kai guluwi kenan. Al-hadiyata ashara, mas'ala ta 11, madarratul ukufi alal qabri, cutar da ke kunshe cikin lizintan qabri, li ajali amalin salih, dan mutum ya aiwatar da wani aiki na gari, wato ba a zama wajen kabari ba wurin ibada bane, ba za ka je ka yi ziyara ne, ziyaran wannan ibada ce, amma ka tsaya wajen ka ce za ka yi sallah, za ka yi kaza, za ka yi kaza, za ka yi kaza, a'a, duk wanda ya lizinci zama a wurin kaburbura, to wannan zai zanto akwai cutarwa cikin addininsa, dan abin zai kai shi farko abin da shaitan zai sa maka wato tawassuli, ka ce ani bana roƙon mai kabarin, amma yana tawassuli da sunansa, daga nan gudun kana tafiya har ka zo wata rana ka roƙe shi kadai. Athaniyata ashara, mas'ala ta 12, ma'rifatun nahyi anit tamathili, wato mun gane shari'a ta yi hani game da at-tamathil. At-tamathil jam'i ne na timsal, timsal shine yin mutum mutumi na dukkan wani abu mai rai, ko mutum ko tsuntsu ko dabba, haramun ne a sassaka shi, haramun ne a ajiye shi, haramun ne a amfani da shi, kun gane da kyau. Wal hikimatu fi izalatiha, ko mun gane hikimar da ke kunshe wajen kawar da wannan din, dambalin abin na bayuwa zuwa ga shirka. Al-thalithata ashara, mas'ala ta 13, ma'rifatu izami sha'ani hadhihi al-qissati wa shiddati al-hajati ilayha ma al-ghaflati anha, mun gane girman sha'anin wannan kissa, wata kissa yake nufi, yana nufin kissar mutanen annabi Nuhu, da cewa ga inda masoman al'amarinsa ya faro kaunar salihan bayi, amma ga inda abu ya kai su shi ne fadawa cikin shirka. Kun gane da kyau. Wa shiddatil hajati ilaiha, da tsananin bukatuwar al'umma yau wajen su gane wannan kissar. In aka gane darasin da ke cikin wannan kissa, to da dama daga cikin mutane za su watsar da shirka. Ma al-ghaflati anha, amma ga shi mutane da dama sun gafala. Yusuf za a yi tafsirin azumi a karanta nan a wuce, ba tare da bayani yadda za a kaikaice a fayyace komai mutane su gane ba. Shi malamin ya gafala, balantana masu sauraron shi. Ar-rabi'ata ashara, mas'ala ta 12, wa hiya a'jabul ajabi, ita ce mafi ban mamaki. Qira'atuhum iyyaha, yadda su suke karanta ta, da ya ce su, yana nufin yan bid'a, ya halal bid'a, yadda yan bid'a ke karanta iyaha wannan kissa ta mutanen annabi Nuhu, da cewa ga inda suka faro fi kutubit tafsiri, suna karanta wannan kissa a cikin littattafan tafsiri, wal hadisi, da kuma littattafan hadisi, wa ma'rifatuhum bima'anil kalam, kuma suna gane ma'anar abin da suka karanta din fa, wa kaunullahi hala bainahum wa bain qulubihim, sai dai Allah ya sanya rufi, ya sanya katangan karfe tsakanin su da zukatan su. Hatta ataqadu anna fi liqaumi nuhin huwa afdalul ibadat, su karanta cewa ga mutanen annabi nu san salihan bayi yasa suka yi kaza, amma kuma gashi cikin aikin su sun kasa gane wannan aikin da nasu da iri daya ne. Kun fahimta da kyau? Yanzu su ma ai san salihan bayi ne yasa suke yin kaza, amma sai su karanta mutanen annabi nu su ce gashi kuma an yi abin nan, an halakar da su da kan wannan, sun kasa gane su irin wannan aikin ne da waɗancan suka yi aka halakar da su irin su ne su ma suka yi. Wato guluwi da waɗancan suka yi har suka bautata musu shine su ma na yanzu fa suke yi. An gane ko? Hatta taqadu anna fi liqaumi nuhin, har yanzu gashi sun zo suna kudurce a cikin zukatan su, anna fi liqaumi nuhin huwa afdalul ibadat, wato aikin mutanen annabi nuhu shine mafificin ibada. Ba wai da baki suka ce aikin mutanen annabi nuhu shine mafificin ibada ba, a'a, su aikin da suke yi na tawassuli da salihan bayi ko roƙon su ko itikadin salihan bayin ne fa su ne ma suke da tasarrufi a sararin duniya. Wannan abin da suke yi dangane da waliyansu ai irinsa ne mutanen annabi nuhu suke. Yanzu kenan suna masu itikadin aikin su mai kyau ne, kenan suna masu itikadin aikin mutanen annabi nuhu wani iri ne mai kyau, dan duk aikin iri ɗaya ne. In suka ce wancan baya da kyau, me yasa suke yi? In suka ce yana da kyau, kenan sun ce har aikin mutanen annabi nuhu ne da kyau. An gane ku? Wa taqadu anna ma nahala Allahu anhu wa rasuluhu, suka kudurce suna ganin abinda Allah da manzansa suka hana huwal kufrul mubihu lid-dami wal mali, suna ganin wannan shine kafirci wanda yake halatta dukiyar mutum da jininsa. Dan yanzu idan ka zo ka ce a rushe dukkan gine-ginen da aka yi akan kaburbura, za su ce jininka ya halatta. Idan ka ce babu wani wali da yake arzutawa ko yake kashewa ko yake rayawa ko yake talautarwa ko yake sa a samu mulki ko yake kwace arziki, babu mai yin wannan sai Allah, sai ce jininka ya halatta, ka zama abokin adawan waliyin Allah. Shehu Shaqul Awliya kawai su far maka, sai jininka ya halatta. Haka suka faɗa a can kwanaki ko? Suka ce wai malam Dr. Ahmad wai jininsa ya halatta. Har yanzu ba su jinye ba. Dan ya ce mai? Dan ya ce a yi shirka ko da ce a yi tauhidi? Dan ya ce abi bid'a ko da ce abi sunna? Dan ya ce abu wani shehi ko da ya ce abu annabi kadai? Shi ne kawai sai ya halatta jininsa. Yanzu ka ce abu annabi shi kenan jininka ya halatta. Amma idan ka ce abu shehi, ku riƙe waliyanku, kar ku rabu da su, a to kai wannan kana cikin asabiqun al-awwaluna. Ka duba dan Allah yadda riga ta zama baibai, yadda ƙarya kawai ta zama gaskiya, gaskiya kuma aka maishe ta ƙarya ƙarfi da yaji. Wannan shine ramin halakar da mutanen mu suke ciki fa. Shi yasa su kaga abin da ba sa son ai karatu. Dan in an yi karatu za a fahimta. In kuma za a yi karatu to irin wanda su ga dama suke so a yi. Kai ta karanta lugha da kuma fiqhul malikiyya. Kar ka wuce nan. Amma da ka kawo littafin hadisi, a'a, da ka kawo tafsiri ya ce kai ai lissami ya fi ƙarfin bakin kaza. In har ka girma ka fara zama tsoho, to ka fara tafsirin azumi, to za a koya ma tafsirin, to sai a ƙayyade ka da littattafai guda biyu, jalalaini da kuma hashiyat tusawi ala jalalaini. Shikenan ba a yadda za a fahimci addini a nan, wallahi ba za ka fahimci addini ba. Kana son ka fahimci addini, kana tafsiri Ibn Kathir. Ko shi kadai ka dauka ka karanta duk aya ka kawo maka hadisi wajen 7 10 karkashin aya da wani lokacin 15, to sawi kuma yazo ya karanta ma Qur'ani ya ce ruko da zahirin Qur'anin ma kafirci ne, to ya za ka yi? Sai da ka rike baɗinin a wuce a tafi, ya za a yi ka fahimci addini da wannan? Wallahi in shekara 40 kai kana jin sawi ko ana karantar da kai sawi ko kana karantawa, wallahi ba za ka fahimci addini ba. Haka za ka mutu kana jahili fitik, amma kowa ya dauka kai malami ne. الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. الخامسة عشرة مسألة تشابه يردم كفهنتا أو النمبابي التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة وتبيان يفتو قرأ cewa su waɗanda suka bautata ma salihan bayin nan fa ba abinda suke bukata da ibadan nan wai sai ceton salihan bayi din, ba wai ta suke suna kashewa ko rayawa ba, a ceto kawai suke bukata wajen su. السادسه عشره مساله تقوم شاشده ظنهم ان العلماء الذين صوروا الصور ارادوا ذلك سو ان بايا سن يزتن cewa malaman su nada da suka yi mutum-mutumin wadancan salihan bayi sun yi hakan ne dan a nemi ceto da su ko dan a bautata musu, haka suke zato, wanda ko ba haka bane. السابعه عشره مساله تشابكي البيان العظيم bayani mai girma fi kaulihi cikin fadinsa sallallahu alaihi wa sallam la tuturuni kama atarakin nasara ibn maryam la tuturuni kar ku wuce gona da iri wajen yabona kama atarakin nasara ibn maryam kamar yadda nasara suka wuce gona da iri wajen yabonwa wajen yabon annabi isa. Annabi ce kar ku yi haka, ni dai ku ce mun abdullahi da rasulullahi, abinda manzon Allah yake so a faɗa masa abdullahi rasulullahi, baya san kauce gona da iri wajen yabansa sallallahu alaihi wasallam. Annabi shine sayyidu walad adam, amma tare da haka bai taba cewa ku ce mun shugaba ba, saboda kaskantar da kai nashi sallallahu alaihi wasallam, saboda kar ya bude kofa wadansu su kai shi matsayin da yan mushin suka kai annabi isa. To amma shikenan sai malburda ya zo cewa ba komai, ka wuce inda ma yan mushin suka fiya. Da mabda'atu an-nasara fi nabiyihim waqum bima fi tamadahan fihi wa hatakimi, yace kyale abinda nasara suka faɗa game da annabi su, hukunta duk abinda kaso ka faɗa game da annabi. Yan mushe yake rabu da su abinda suka faɗa, in dai game da annabi ne fata duk abinda kaso har ka wuce inda suka tsaya. Da ga jabe inna min judika ad-dunya wa darratuha wa min ulumika ilm al-lawh wal qalam, wai yana daga cikin, yana daga wani bangare na baiwarka, yana nufin Annabi Muhammad, ad-dunya wa darrataha, duniya da kishiyarta ita ce me, duk wannan wani bangare ne kadan na baiwarka, ina sauran. Wa min ulumika, yana daga cikin wani sashi na ilminka, ilmul lauhi wal qalami, ilmul lauhil mahfuz da ilmin kudura, to me rage wa ubangiji ke, ina sauran kuma. Amma kuma wannan idan ka ce ba haka ba sai ce baka san annabi. Fasalawatullahi wa salamuhu alayhi. Sai da ga amincin tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Ballagha al-balagha al-mubin, ya isar wa mabayyaniya da yake la tatruni kama atrat an-nasara ibn maryam inma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Al-thaminata ashara mas'ala 98 nasihatuhu iyyana bi halakil mutanatti'ina. Annabi ya mana nasiha cewa masu wuce gona da iri din nan fa sun halaka, masu zurfafawa din nan sun halaka, waɗanda duk abin da ya fito a bakin su na yabo su faɗe shi ba tare da sun duba dacewarsa da shari'a ba, to irin su fa sun halaka. Da yake halakal mutanatti'una, halakal mutanatti'una har su nawa, har su uku ya faɗa haka. At-tasi'ata ashara mas'ala ta 19 at-tasiruhu bi annaha lam tu'bad hatta nusiya al-ilmu, bayani ya zo karara cewa ba a bautata waɗancan salihai bayi ba, ko ba a bauta mutum-mutuman su ba, hatta nusiya al-ilmu, har sai da aka manta da ilimi. To kun ga inda ake jefa mutane halaka in an mantar da su ilimi. To ilimi kuwa abinda kalmar ilimi ke gaskatuwa a kan shi a ajin farko shine Qur'ani, shine hadisi. Duk inda Bukhari ya yi babul ilimi, to zai kokarin kawo aya ne da hadisi, don wannan shine ilimi. Abinda ya zo ya mara musu baya ko bai yi fada da su ba shi ma ya zama ilimi. Abinda duk ya yi ja'in ja da su ya zo mai jahilci, ko da an rubuta shi an yi sifili sifili an yada an buga wa duniya, to jahilci an karba duniya. An gane ku? Ilimi shi ne Allah ya ce annabi ya ce. An gane ku? Da Allah ya ce shahidallahu annahu la ilaha illahu wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim, sai ce wa ulul ilmi ma abuta ilmi. To menene ilmi? Inna ad-dina inda Allah al-islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Menene al-ilmu anan guri kenan? Al-Qur'ani da hadisi. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba, yahudi da nasara ai ba su saba ba, sai yaushe? Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, sai da ilimi ya zo musu. Wane ilimi kenan? Qur'ani hadisi wahayi, بغيا بينكم ان غانكو وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه كان aka samu su suna ilimi nan aka samu su suna me bayyana to menene wannan bayyana din rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharatan fiha kutubun qayyima manzo daga wajen Allah shine ilimin kenan kada anzalallahu ilaykum zikra Allah ya saukar da zikiri me zikiri qur'ani to sai aka yi badal din sa rasulan yatlu alaykum ayatillahi mubayyinatin har zuwa karshe kaga da rasul da kuma qur'ani din suna ilimi ko a samu suna ilimi illa min badi ma ja'ahum al-ilmu ko a samu suna bayyina illa min badi ma ja'atuhum al-bayyina menene bayyina rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharatan fiha kutubun qayyima ko a samu basira qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani qad ja'akum basairu min rabbikum menene abin da zai daga wajen Allah wahayi to idan aka jahiltar da kai wannan inda za a karantar da kai dukkan littafin duniya gaba ɗaya to jahili zaka mutu indai game da addini ne zaka mutu kana jahili baka san qur'ani ba baka san hadisi ba kai ta karanta fiqh daga ran gurin har ka je ka sauke muku tasar ka haje kai shi da ka har yanzu kana na matsayin ka na jahili wallahi da ran mu da lafiyar mu muka yi aikin haji shekara biyu da suka ce ko uku ne na manta dai wace shekara ne da wani babban malami a nan garin irin wannan wanda tun da suka tashi fikihu suke yi bai iya karatun qur'ani ba wallahi da yaje a kwanakin zaman min din nan da Allah ya ce wa zikrul lahi fi ayyamin wallahi muktasar ne a hannun sa bai haddace zikiri ɗaya ba daga bakin annabi da annabi ya rinka yi a wajen saboda ba ya karanta hadisi qur'ani ilmu ɗaya ba yadda ita da zai dauka ya bude ya tilawan sa a matsayin afdalu zikiri innama umirtu an a'budu rabb hadhihi albaldati allazi harramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna min almuslimina wa an atlu alquran annabi ya umirci shi karanta qur'ani shikenan shi kuma ya bude muku tasare yana dubawa babban malami bayan zaka fahimci addini wannan idan ka karanta muku tasare har zuwa karshe ka hadace ka fahimci wani bangare kadan na addini dan ka dan wallahi sai ka koma qur'ani kai kokarin hadda ko baka hadda ci gaba ɗaya ba kai laushi cikin qur'ani ta yadda in an ja ayan kila ka iya ji eh wannan tana cikin sura kaza koda ba zaka iya kawo ta gaba ɗaya ba kuma kullun in ka tashi ka waye gari da safa a matsayin ka na malami baka karanta komai ba ka dauki ibnu kasir koda shafi 20 ko 30 ka karanta kullun ka waye gari ko ibnu kasir ko tafsiri ibnu jarir at-tabari kullun ka waye gari ko ka dauko sahih al-bukhari dai ne kitabut tafsir ka buda ka karanta hadisi biyu ko uku da suke fassara maka wannan ayoyi kullun ka waye gari inda a ce za ka karanta shafi 20 kai shekara kana yi to kai ne za a sa ranka zama malami mu ce yi ti ba yadda za ya zama malami yana na muqallidi kullun an ce haka aka ce shi ma haka yake ba yadda za ki sabo Allah ba ku Allah karbi shine karatun nan kasar ko fassarar irin Hausar da aka bashi ba iya kawo tashi daban yadda aka bashi Hausan haka zai fada wa wancan shi ma wancan haka zai fada wa wancan al-ishruna wato matala ta 19 da yace sai da ilimi sai da aka manta da ilimi ko fa fiha bayanu ma'rifati qadri wujudihi wannan na nuna mana girman wato kadarin samuwar ilimi wa madaratu faqadihi da cutar da ke kunshe cikin rasa ilimi cikin jama'a Allah ba mu ilimi mai amfani al-ishruna mas'ala ta 20 anna sababa faqadil ilmi mautul ulama sababin da yasa ake rasa malamai ya ake rasa ilimi shine mutuwar malamai da zaran malamai sun mutu sai yan muna malamai su taso sai a musu fatawa sai su bada fatawa da kuskure sai su fata su fatar da mutane to wannan sune al-masail din ke babin gaba babu ma jaa min at-taghliz fi man abada Allah inda qabri rajulin salih fa kayfa idza abadahu wannan babi zai kara wayar ma da kai game da wancan babi ne da yake magana dangane da ma jaa abinda yazo na nassoshi na shari'a min at-taghliz na kausasa harshe kausasa magana fi man abada Allah dangane da wanda ya bautata ma Allah inda kabari rajulin salihin a wurin kabarin wani salihin bawa fa kaifa idza abadahu to yaya al'amari zai zanto idan yake ya bauta salihin bawa yanzu ka je kabarin wani salihin bawa ka bautata ma Allah, to anan ma kadai shari'a ta kasa sa maka harshe. To ina ga ka je kabarin kuma ka rugi mai kabarin? Ai abin da ya fa kasa sa harshe kenan sai an yi maka shi. Kun gane da kyau? Wato game da kaburbura, wanda dama su ne jama'a suke bala'antuwa da su wajen shirka da bid'a. Game da kaburbura, abu guda biyu ne ake a wurin kaburbura. Abu na farko, shari'a ta yarda da shi. Abu na biyu, shari'a ba ta yarda da shi ba. Na farko wanda shari'a ta yarda da shi shine ziyartar kaburbura din, da ɗaya daga cikin manufofi guda uku ko dukansu uku. Manufa ta farko, jin cewa kana raya sunnar annabi. Manufa ta biyu, tuna da mutuwarka, ka tuna cewa wata rana za a kawo nan dan sai ka gyara ayyukanka da maganganunka. Manufa ta uku, yin addu'a ga su waɗanda suke wajen, cewa Allah ya gafarta musu, Allah ya musu rahama, bayan kai musu sallama, assalamu alaikum ahlal diyar min almu'minin wal muslimin wa inna insha Allahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakum al-afiyata. Yadda annabi ya koyar, ai amince tabbata gare ku, ya kuma abuta waɗannan gidaddaji mummunanku da musulmanku, lalle mu ma in Allah ya yarda muna nan tafi, dan haka muna roƙa muku al'afiya, muna roƙa muku waraka, mu da ku muna roƙa muku, muna roƙawa kanmu al'afiyata waraka, wato waraka daga fushin Allah, waraka daga azabar Allah, waraka daga dukkan wani abu wanda yake mai bakantawa, muna roƙa muku kar ya same ku, mu ma kar ya same mu. Kun fahimta ko? To wannan shine manufofi guda uku da ake ziyartar kabari domin su. Duk wanda ya je ziyartar kabari dan ɗaya daga cikin wannan manufofi ko duka ukun, yayi ziyara ta sunna kuma yayi abin da ya dace. To kuma wannan in zai wannan din, sai ya zanto ya ziyarci makabartar da ke garin sa ne. A irin wannan tsarin guda uku din baya halatta daga nan ka tashi ka je ka tsina dan ziyartar kabarin wani shehi ko wali a can, ko daga nan Kano ka tafi Sokoto dan ziyartar kabarin Shehu Usmanu, ko daga nan Kano ka tashi ka tafi wani gari dan ziyartar kabarin wani, makabartar da ke garin ka sai ka je ka ziyarce ta, duk makabarta ce ta mummune. Dan ɗaya daga cikin manufofin nan, idan Allah ya kai ka wancan garin dan harkar kasuwanci, dan wani abu, to ya halatta ka je makabarta. Farko kenan da ake yi a makabarta abinda shari'a ta amince da shi, ka kai ziyara ta shari'a da ladabi, wato wajen shigar kaburbura ba tare da kayi kaza kayi kaza kayi kaza ba. Wannan mai kabar, ya Allah ka biya mun kaza dan saboda wali wani da nazo ziyararsa. Kaga anan ka roki Allah ne shi kadai, inda kuskure ya faru kayi tawassuli da wali. To wannan ma'asiya ce, wannan bai kai shirka ba, amma wasilatun ila shirki, titi ne da ke kai mutum zuwa ga shirka, amma girmansa bai kai shirka ba. Kuna fahimta da kyau? Ko ka je makabarta ka ajiye fulawa akan kabarin, kai koyi da ƴan musha. Ko ka je makabarta ka kunna kendir da fitilu a cikin makabarta, kai koyi da ƴan musha. Ko ka je makabartan nan ka yi gini akan kabarin, imma ka rufe shi gaba ɗaya da gini, imma ka zo ka sa bulo da bulo, gefensa da gefensa, ka daddanta shi ɗan katanga. Duk abin nan da kai ma'asiya ce, saba Allah ne, saba manzon Allah ne. Amma bai kai ka shirka ba, har yanzu bai kai ka shirka ba. To irin waɗannan al'amurra na ma'asiya suna nan da yawa. Tawassuli ne da sunan mutum, a'a gini ne akan kabarinsa, a'a ko da bulo ne inci, ka sa bulo hawa biyu ko hawa uku, dan dai kabarinsa ya tudu, ko ka kawo ƙasa rabin tifa mangala biyu mangala uku, duk kabari ya tudu, duk wannan saba Allah da manzansa ne. Asalin kabari ba a so tsawonsa ya wuce ɗani ɗaya. Duk kabarin da ya wuce ɗani ɗaya an yi bid'a, ya zama wajibi a sassabe shi ya dawo ɗani ɗaya. Waɗannan su ne ake kira al-ma'asi ko wasa'il na shirka, wanda suna nan daga ma'asiya sai bid'a, daga ma'asiya sai bid'a, dukkan su ba su kai shirka ba. To na biyu wanda yake shirka shi ne ka je makabartan nan sai ka roki mai kabarin. Wannan ka kike ta wannan hukunta. Ka je makabartan nan ka roki mai kabarin, to wannan shirka ce. Kun bayyana da kyau? Shirka babba, ka zo ka gabatar da bukatunka wurin mai kabari. Mace ta gabatar da bukatunta, ta ce tana son haihuwa, ko tana son yarta ta yi aure, ko jikan yarta ta yi aure, ko kaza ko kaza. Wannan duk shirka ne, babban shirka mai fitar da mutum daga cikin musulunci. Ya kamata a kiyaye da kyau. To don haka, ashe kenan mu'amalan da za mu yi wa kabarin salihan bayi, wato ya halatta mu kai musu ziyara, kuma idan mun je mu yi musu addu'a, har kullum ana kaiwa waɗanda suke cikin kaburbura ziyara don su amfana da ziyaran, ba don mu mu amfana ba da su, su ne za su amfana da mu, mu ba ma amfano da su. Ta yaya za su amfana da mu? Mu musu me? Addu'a. Amma mu ba wani amfani da za mu samu, ba abin da za su yi mana, mun kura na maganin zawo ta yawa kanta mana, tun da dai har suka shiga cikin ƙasa ya riga an gama da su. An fahimta da kyau? Babu ma ja'a min at-taglizi, babin da yake magana dangane da abin da ya zo na kausasa magana, fi man abadan laha inda qabri rajulin salihin, dangane da wanda ya bauta Allah a wurin kabarin salihin bawa, fakai fa yaza abadahu, to ta yaya al'amari zai zama inda a ce ya bauta ta salihin bawa. Bi sahihi an Aisha anna umma salamata zakarat li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kanisatan ra'atha bi ardil habasha وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل ما يأتي في الصحيح hadisi ya zo cikin Sahih Bukhari, haka wannan hadisi ya zo cikin Muslim. An Aisha ta an karɓo daga Aisha, Allah shi kare da a gare ta, anna umma salama, lallai umma salama ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam, zakarat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ta ambata ma annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi. A wata riwaya an ce ummu salama da ummu habiba, dukansu su biyu sun ambata ma annabi wannan kissa, wannan labari. ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة تأمبتا مع النبي وتتوتي رأتها تبني بأرض الحبشة أكثر حبشة ونسم مسلمان فرقو بذني يذني كافي هجرة مدينة أنجي حبشة لهجرة سنجيكا ونفرقو سكدا وسكا سايكي زوى النبي تو إتا أم سلمة تناتكي من دعاكي هجرة لإتا زوى فرقو هكا أم حبيبة ما تناتكي نسو تو تايدي كو أم حبيبة كو أم سلمة dukkan su bi sun labarta ma annabi cewa ga wata coci fa da suka gani a kasar Habasha, wa ma fiha min as-suwari, san bashi labarin abin da ke cikin cocin nan na as-suwar. To lafazin as-suwar jam'i ne na sura, sura anan yana nufin at-tamathil kenan, na gumaka, domin sura yana daukan ma'ana guda uku. Ma'ana ta farko ta sura shine yin mutum-mutumi kamar timsal kenan. Ma'ana ta biyu zana abu da hannu, kamar ayi drawing din sa, ayi zanen abu mai rai da hannu, shi ma wannan sura ne. Ma'ana ta uku kuma shine hoto irin wanda muke dauka da kyamara a yau. To kowanne ɗaya daga cikin su yana daukan sura kenan. To a wancan lokaci dai kun san babu hoto irin na kyamara, da haka lalle ne abin ya tsaya akan ababe guda biyu. Imma dai suwar waɗanda suke ana nufin tamasil kenan, sai zanto aikin ƴan mishan din nan shine irin aikin da mutanen annabi Nuhu suka yi na yin mutum-mutumin wa salihan bayi, har su sa su cikin ɗakunan ibadansu. Ta ba shi labarin kanisatan ra'atha, wata coci da ta gani, bi ardil habasha, a ƙasar Habasha, wa ma fiha min as-suwari, da abin da ke cikin cocin nan na mutum-mutumi da aka yi. Faqala, sai annabi ya ce ula'ika, su waɗancan mutane ne waɗanda idza mata fihimur rajulu salih, idan wani salihin bawa ya mutu cikin su, awil abdu salih, ko bawa salihi ko mutum salihi, banau ala qabrihi masjida, sai su gina masallaci akan kabarin sa, wa sawwaru fihi tilka suwar, sai kuma su yi mutum-mutumin sa. Kun gane ko? Annabi ce ula'ika idza mata fihim ar-rajulu salih, waɗancan fa idan mutum salihi ya mutu, awil abdu salih, ko bawa salihi. Wato mai riwayan hadisi yayi shakka, ko dai annabi ya ce ar-rajul salih ko ya ce mai al-abdus salih, da haka sai ya kawo mana guda biyu, ko dai annabi ya faɗa wannan ko ya faɗa wannan, duk dai ma'ana tana komawa zuwa ga guda ɗaya. Amma dai masu riwayan hadisi suna so su bugi diddigi kar su faɗi kalmar da ba annabi ne ya faɗe ta ba. Banau idan mutum salihi ya mutu cikin su, banau ala qabrihi masjida, sai su gina mai masallaci akan kabarinsa. Yanzu sunnar wannan ta gina masallaci a makabarta sunna ce daga wurin musulmi ko daga wurin kirista? Daga wurin kirista. Kirista ne suka fara sa. Banu ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar, kuma sai su yi mutum-mutumin sa, ko su zana hoton shi, ko su yi mutum-mutumin sa, idan kuma a yau ne ko su liƙe hoton sa, duk dai wanda aka yi ya shiga cikin sawwaru fihi tilka suwar. Sai annabi ce ulaika shirarul khalqi indallahi, waɗannan su ne mafiya sharrin mutane a wurin Allah, mafiya sharrin halitta, domin shirar jam'i ne na shirir. Idan an ce shiriru huwa kathiru sharri, mutumin da sharrin sai yawaita. Ulaika shirarul khalqi, irin waɗancan su ne mafiya sharrin halitta indallahi a wurin Allah. Hadisi Bukhari da Muslim. Shirarul khalqi indallahi, ula'ika ko ula'iki, akwai masu ruwayan da suke ruwaito shi ula'iki. To lafazin ula'ika, malaman lugha sun yi sabanin har ta fuska guda uku wajen yin amfani da shi. Wani lokacin sukan yi amfani da shi da fataha, ko da ya shafi abokiyar magana din nan mace ce ko namiji ne, ko mutum ɗaya ne ko biyu ne ko uku ne, ko jam'i ne ko kaza ne, sai ce ula'ika. To duk su kyale shi da fataha. Wannan wajahi na farko kenan a larabci. Wajahi na biyu shi ne su yi amfani da shi gwargwadon yadda matsayin abokin magana yake. Idan abokin magana ya zanto namiji ne guda ɗaya, sai su ce ula'ika. In mace ce guda ɗaya, ula'iki. In maza biyu ne ko mata biyu, sai a ce me ula'ikuma. In mazaje ne da yawa, ula'ikum. In mata ne da yawa, ula'ikunna. Sai su yi amfani da shi ta wannan siga. Wannan wajahi na biyu kenan. Wajahi na uku a larabce shi ne su yi masa fataha in ya shafi maza, ko ɗaya ne namijin ko biyu ko jam'i, ko su yi masa kasara in ya shafi mata, ko ɗaya ce ko biyu ko uku. Ula'ika wato namiji ɗaya ko biyu ko da yawa, ula'iki mace ɗaya ko biyu ko da yawa. Wajahi ne kenan a larabci, wajahi. To amma dai a riwaya abin da ya tabbata na wannan hadisi, ula'ika shirarul khalqi indallah. Waɗansu ma suna cewa kuma riwayan ula'iki ita ma akwai ta, ula'iki shirarul khalqi indallah. Annabi na mata magana kenan, yana ce mata ai waɗannan da ke gani din nan su ne mafiya sharrin halitta a cikin mutane. Allah tsare mu. Fa ha'ula'i jama'u bainal fitnataini, mala yace waɗannan sun tara fituna guda biyu. Farko fitnatul quburi, fitnan kaburbura shine saban Allah wurin kabari. Wa fitnatul tamasili, da kuma fitna ta yin mutum-mutumi. Kaga ko wacce fitna ta yi zaman kanta, domin mai yin mutum-mutumi ranar tashin kiyama za a ce busa masa rai. Kaga ai babbar fitna ce. Mai kuma zuwa ya bauta ma kabari ko ya yi gini a wurin kabari ya saba Allah, saba manzonsa, kaga wannan ita ma fitna ce. Shine ce jama'u bainal fitnatayni, wannan kila shi na zamanin sa kenan. Mu ne yanzu ai fitnan ta hobi kenan, abun da yawa kenan. To wannan magana ta cewa fa haula idama wa bainal fitratayni, magana ce ta Sheikhul Islam Ibn Taymiya, amma bai littafin bai ce mana Sheikhul Islam ya ce ba, ya koyi maganar sa. An gane ko? To wannan babi mu kyale shi a haka, sati mai zuwa insha Allah sai mu dora akai. Daga nan ne za mu karkare magana dangane da yin sallah a masallaci mai makabarta. Kun fahimta da kyau, don kusan hatsarin da ke cikin yin sallah a masallaci mai makabarta. Da menene hukuncin kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam dake Madina? Shin yana cikin masallaci ne ko yana wajen masallaci? Menene ansar waɗanda suke cewa yana cikin masallaci ne, har suke kiyasin sa da sauran wurare da aka girgina kaburbura na salihan bayi ko na waɗansu waliyi, suce ai ga kabarin Annabi ma a cikin masallacin sa yake. Wannan duk bayanin sa insha Allah zai zo fillafillah lahadi mai zuwa. Abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Wanda muka yi kuskure, Allah ya shafe mu. Ko yana cewa ya ji wani shehi yana cewa wannan littafi da ake cewa na Shehu Abdulkadir ne, wai ba nasi bane, din kaga masa akai. Shi dai wannan shehi shi ne ya kagi ƙarya kawai ya faɗa. Idan Allah ya kai mu sati mai zuwa, ku zo za mu ɗauko littattafai na malaman da suka rubuta tarihin Shehu Abdulkadir. Ba za mu kawo ba malamin da ya mutu da shekara 100 da ta wuce, sai can baya irin wanda ya shekara 100-700 da mutuwa za mu kawo, waɗanda suka rubuta tarihin Shehu Abdulkadir. Kaga waɗanda ba 'yan nan Najeriya ba ne ba, ba yayi zala bane ba, ba mala Abubakar kuma bane ba, ba Ja'far bane ba, mala Abdullah bane ba, waɗanda sun mutu yau shekara 600 ko 700 da mutuwarsu suka rubuta tarihi shi Abdul Qadir da ayyukansa da maganganunsa da kuma littattafan da ya wallafa, za mu kawo muku gani sun ce nashi ne. Sai kai yanzu da ka tsuro nan, in Allah ya kai misali mai zuwa za a yi wannan fasakwa. Wani malami ya kafa hujja da hadisin Bukhari cewa ana iya kiran bayan Allah na gari don yaye masifa. Wannan bai ma fahimci ma meye hadisin Bukhari ba mai kenan. Bai fahimci hadisin Bukhari ba kenan. Ya rubuto mana hadisin da larabcinsa, a faɗa masa yadda fassararsa take. Ko dai yana son ya amfani da jahilcin mutane ya musu fassarar sa rai don ya gabatar da larabci, ko kuma shi kansa fahimtarsa ba ta kai ya gane shi ba sai ya je ya faɗi shirme. Wannan tambayar kan bata cikin tsarin tambayar mu, sai dai kai ta magiya cewa wani ne waye wani dan uwa ne ya saki matarsa tana cikin jinin haila, to kuma an yi an yemiyar da ita yake, kuma gashi hadisi ya tabbata an ce idan mutum ya saki matarsa tana haila lalle mai da ita ya za a yi da wannan lamari. Yadda za a yi da wannan lamari, ku jawo wannan hadisin na Bukhari ku karanta masa yaji. Abdullahi dan Umar ya saki matarsa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da Umar dan Khattab, lokacin da ya saki matarsa tana cikin haila, Annabi ya ce da Umar, murhu fal yuraji'ha hatta tatahur summa tahil summa tatahur summa in sha tallaqaha wa in sha talaqaha. Annabi ce umarci shi je mai da ita. Da haka dukkan mutumin da ya saki matarsa tana cikin jinin haila ya yi saki na bid'a, umarni daga bakin Annabi shi ne lalle ka mayar da ita. An fahimta da kyau? To a nan malamai suka yi saɓani, tunda an ce saki ne na bid'a, shin ta saku ko ba ta saku ba? Waɗansu suka ce ta saku, waɗansu suka ce ba ta saku ba. Amma maganar ta fi kusa da zahirin hadisin dai, maganar take cewa lalle ta saku, tunda Annabi ya ce murhu fal yuraji'ha, ba a muraja'a sai idza ta haddatha talaq. Saki ya tabbata, da haka Annabi ya ce aiko. Da haka abinda wannan dan uwa za a fadakar da shi, a nuna masa fa umarni ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mayar da ita. Farko shi ya kuskuren sa, inda baya san a ce mayar da ita sai bari sai ta gama idda. Da ta gama idda ta yi tsarki, kafin ya kusance ta cikin tsarki sai ya sake ta, ba wanda ya ce dole sai ka mayar da ita. Amma tun da ya sake ta a lokacin da Annabi ya ce sai an mayar, sai dole sai ya mayar. In ya ji kuma to ya yi wa Annabi taurin kai. Wali hazar lajina ya kwali kuna an amurki, an ta zai bahun fitanatun auyi sai bahun azabun alim. Wanda ya ce mai yau hujjan da ake cewa ba za a rataye hoto ba. To, mai kila ba mamaki kwanan da ya fara zuwa nan masallaci ke. Amma da wannan maganar ai an bai an mai kata so da yawan gaske. Saboda Annabi ya haramta hoto. To, mun faɗa cewa don malamai sun yi bayanai a kai, rubuce-rubuce. Hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun haramta mutum ya yi hoto. Ko hoto na mutum mutumi, ko hoto na zane, ko hoto na kyamara, sai dan larura, kamar yin hoto domin za ka yi passport ko za ka yi ID card, ko ɗaukan hoton mai laifi don a nuna shi a gane shi a cakumo shi, ko dukkan wani hoto na larura. Amma kawai hoto wanda ba na larura ba, to kamata ya ka nisance shi, domin idan dai ka yi to kana cikin mafi karancin abinda za a ce kana cikin abinda akwai kokwanton ka saba Annabi ko baka saba masa ba. To dama yi ribuka kuwa ila ma la ribuka, barin su shine fa alkhairi, domin hoto din nan mafi karancin abin da zaka ce masa shubuha, amma baka da dama da zaka ce halal ne dari musu dari shubuha ce. To shubuha kuma Annabi ya ce innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa shubuhati faqad istabara li dinihi wa irdihi ومن وقع في شبهاتي وقع في الحرام لما تن يفادى تكين شبهة تو يفادى تكين حرام ممكن. وانكم هنا سيسان وانين الشريفي السنة ينا شعدين شبه تبجم على من سنة سعى sun yi maganar sharifi ba. To wanda da sai dai mu yi ta hakuri da ku da kuka dade kuna zuwa da ni da nadi ina faɗa ku. Idan an ce ash-sharif lafazin larabci wato mai mutunci ko mai girma, ash-sharaf girma kenan, ash-sharif mai girma. To akan yi amfani da kalmar sharif ana nufin masu girma, ma'ana zurriyar gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait kenan, sharifai ahlul bait. To ahlul bait ku sune ahlu Ali da ahlu Aqil da ahlu Jafar da ahlu Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahlu Abbas zuwa ga su. Wannan su da ake kira ahlul bait, zurriyar gidan Ali bin Abi Talib, zurriyar gidan Jafar, zurriyar gidan Aqilu, zurriyar gidan Abbas, zurriyar gidan Annabi da zurriyar gidan Hamza ibn Abdul Muttalib. Waɗannan su ne ake ce masharifai, dangin zurriyar gidan Annabi, wanda duk yake dangantuwa zuwa ɗaya daga cikin gidajen nan ya zama sharifi, ya zama to ahlul baiti. To ahlul baiti kuma suna da darajar su, amma wannan daraja za su same ta ne in sun zama musulmi. To sai a bambanta su da sauran musulmi tunda su zurriyar gidan Annabi ne. Da haka duk lokacin da muka zo salati sai mun sa su a ciki, za mu ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Duk wani sharifin gaske wanda ya tabbata zurriyar gidan Annabi ne, ko da a yau yake muna raye da shi a duniyar nan, in muka yi salatin nan ya shafe shi. Kaga falala daga cikin falalan dangantuwa zuwa gidan Annabi take. Sannan ko mutum zai girmama su, zai kimanta su, zai mutunta su. An gane ko? To amma inda rigimar take, tunda wannan dangantuwa zuwa gidan Annabi sharaftaka karamci ne, matsayi ne, sai mutane su yi ta da'awarsa. Ba mamaki kuma da an yi da'awar dangantuwa zuwa gidan Annabi, hasali an yi ma da'awar Annabta din. Tun kafin Annabi bar duniya ya ce za a samu mutum wajen 30 cikin al'ummata dajjaluna kazzabuna kullum yazumu annahu nabi wala nabiyya ba'di. Yace kowa zai ce muku shi Annabi ne, bayan ko ba Annabi bayana. Kada Annabta ma an yi da'awarta. Yuta kai ma lalacewa ma an zo yanzu sharife suna da'awar mai ilahantaka. To da haka mai da'awar ilahantaka ga shi yayi, mai da'awar Annabta yayi, to balantana kuma da'awar ahlul baiti ai wannan ce fi komai sauki. Duk mai son ya yi barna ya ribaci mutane tunda ya san ahlul baiti suna da matsayi cikin addini, sai ya kokari ya fake cewa shi sharife ne dangin gidan Annabi. To wannan dole sai an bi asalin mutum a gano haka, cewa sharaftakarsa ta ƙarya ce ko gaskiya ne. Da'awa kawai ba ta sa a gaskata mutum. To mu kuwa bi'a irin tamu nan ta kasar Hausa ba mu fi tantance dangantaka ba. Larabawa su ilimi ne mai zaman kansa da ake kira ilmul ansab. Ka gane wane dan wane, jikan wane, dan gidan wane, jikan wane. In ka samu larabin sai lissafa ma kakanninsa na goma. Su tun suna yara suke haddatar da yaransu. Irin hira da ake da yara ka je gida bayan sallar isha'i. Ai asalinmu mu yan gari kaza ne. Ko baba na da sana'a ta kaza, yaro ba na kawo ba sa sanin me kake yi, suna hada cewa to kuma shi asalin baban baba na shi kuma da gari kaza yake, shi kuma kabilar sa kaza, ya yi aure har su kaza, har kaza da kaza da kaza, shi kuma asalin sa kaza. Su rubutawa suke ilimi ne mai zaman kansa, mu ne ba mu ba shi kima. Ko wani idan ya samu matsayi ko baya son a tuno da ga ce shi ba wasa da sai gowa muni ne, me ya muni a ciki. Matsayin duniya Allah na ɗaukaka wanda ya so, kaskantar da wanda ya so. Kuma wannan ai ba shi ne ake samun matsayi da shi a lahira ba. Samun matsayi a lahira mutum ya kasance ya bi Allah ya bi manzonsa. To ko da babanka ya rayu ba da kokobo kuma sai me? In ma kuɗin gare shi ne yanzu ya mutu sai me? In ba da kokobo ma kuma ya mutu. To wannan abu ne mai girma, mai matsayi su a wurin Laraba, ilmul ansab. Wanda mu yanzu da wuya ka samu mutum ya rasa fama kakansa na uku ma ba wai na nesa ba. Wani sunan kakansa ma ya manta wallahi, ya san dai sun ba sunan babansa amma kakansa bai sani ba, ko ya san kakansa to waye baban kakansa to bai sani ba. To a irin yadda muke burkisa dinnan, waye zai zo ya mana da'awar shi kawai dangin gidan Annabi ne mai yadda daga da'awarsa, ko musamman gashi ba Larabe ba, musamman bakin fata, kaga ba za mu yadda ba. Ta yaya ya za mu gaskata? Sai in ka shimfiɗa mana littarihin ingantacce mu bi shi mu gani. To sannan za a yi da'awar, amma kawai mutum ya ce a yi ni sharifi ne, wuce a kai ba wani sharifi.
in barazana ce su su sa ake tada a wani abin nan duk wani wali da ya taso sai a ce sharifi su a mabiyan wali sun zo sun zama sharifi kuma ka ku bai ne taso ce sharifi ne da aka duba tarihin sai aka bayin da ne dan inda ne an gane ku to wani ne wani da ke bai sharifi ne wannan sai a ce a duba a ga wani sarkin lare ko guzu ne wannan ce waye sai a ga ba arzuri ne wannan duba nan wali sai a barbar ne larabawan yamma mutanen Morocco kaga su ba ma laraba bane barbar ne larabci koya suka yi irin yadda muke koya da mutanen Libya da mutanen Tunisia da mutanen Algeria Morocco duk wannan galibin su barbar ne yaran barbar ne ba laraba bane amma kawai da sun zo nan gurin sun yi nadi shikenan sai mu ce musu waliyai sharifai a ba su dukiya kawai su yi dan fara su dai da bukatun su ba abin da ya shafa mutane kai to kaga wannan sharifta kenan akwai ta amma abin da rigima take ya za a tabbatar da ita shine wannan kenan sannan kuma sharifi baya nufin cewa wuta ba ta cinsa babu wani mutum a duniya da za a ce shi wannan wuta ba ta cinsa kawai dan shi wai jingin gidan annabi ne wannan ba gaskiya bane ba ga abin da annabi ya faɗa a cikin hadisin bukhari lokacin da ayan nan ta sauka cikin suratul shara wa anzir asira takal aqrabina sai annabi tare da jingin sa yace ya ku ɗa'yan Abdulmuttalib ku tsamar da kanku daga wuta ya ku wani ne ku tsamar da kanku daga wuta ya Fatima yar gidan annabi tsamar da kanki daga wuta ya ke Safiya gwangwan annabi tsamar da kanki daga wuta ashe wuta na cin shi saboda haka wuta ce wani sharifai ba ta cin wuta wuta ba ta cin su ko a lahira da ruwan sanyi za a yi musu azaba duk wannan kare dai ne marasa tushe ba nassin Qur'ani ko hadisi abin da yasa kuke ganin waɗansu suna wasa da wuta ba ta cin su yanzu idan ka je sallah gani da ake yi a daura da sallah ana wasan wuta ba a ga sharifai suna yi to amma galibi zafi ne an gane ku za su sa karfe cikin wuta ya zafi su dauka su sa a nan ga mutum ya sa a harshensa ya sa a kunne ya sa a hanci ya yi waye yana wasa da karfe ya yi zafi ana zuga zugi da shi ana musu kiɗa ana wasan wuta to wannan zafi ne galibi waɗansu su kuma suna amfani da waɗansu magungunna da suke shafawa a hannu wanda idan ka ɗauka ba za ka ji zafin wutar ba amma in ka wanke hannunka wutar za ta kama ka to shi ma da mutum ya zo ya yi wannan sai a ce sharifi ne wai kawai ya zama dangin gidan annabi yana tsafi yana kai dangin gidan annabi duk ba za a ce wannan an taɓa samun irin wannan lokacin Ibnu Taymiyya ya ce su yi wanka shi zai kona su da wuta suka ƙidda su yi wanka ya kawo ruwa ya ce suna wasa wuta a gaban jama'a ya kawo ruwa ya ce su shiga ga wannan ruwan su wanke jikinsa a nan a gaban su shi zai sa wuta ta kama su wallahi suka ƙidda Ibnu Taymiyya ana kuma irin masu da'awar taurin nan da mai yawa aka kawo wani malam Abubakar kuma wannan ran sa bai ce wallahi kawo shi zan yi bismillah in yanka shi zai yi kai bismillah da kyakkyawan niyya ka gaskata Allah wallahi za ka yanka shi yadda ake yanka rago haka za ka yanka ba wani abin da sai ka tabbata suna tsafi kawai su yi cewa mutane barazana da wani abin da ai shariki ne su ba sa cin wuta ai idan ana gobara sai kira wasu wani ne ya taho da wani dogon tarbi tarbin dama na kasar indiya ne sai asalin tarbi da wata doguwar hula dara irin ta bayan sarki wai ta zama kuma ta sharife ta jikin gida annabi wallahi duk barazana ce ba wani wanda zai ce maka sharifi ne wuta ba ta cinsa babu shi ka jona masa wutar lantarki ka gani in yayi sa ko ka sa hita ko ka sa ayon da wutar lantarki wallahi sai ya gudu wallahi kuma suna cin sadaka kuma dan yi gina annawa ba sa cin sadaka annabi ya haramta ahlul bait cin sadaka duk wanda yace shi a bashi dan girman kakansa zai ce to kakanka ya haramta muku cin sadaka ko zakka ya za a bashi a waɗansu malaman suka ce sadaka tana fila a iya basu amma zakka ma ita ce aka ce haramun ne su duk wanda ya kisan sharifi jikan gida annabi ba a bashi zakka ko zantuwa ba ta ɗauka saboda jin tsoron kare zanto kuɗin zakka ne aka fitar kafin a bayar da ita ta faɗi shi yasa ba ko zantuwa ba annabi ya taɓa ganin dabino a ƙasa yace ba dai ina jin tsoron wannan dabinon na zakka ba ne da na ci ba ko tsuntuwa suka yi ba za su kashe ba sharifai yanzu sharifai yanzu haka nasu yi maka Allah ya kare Allah fahimtar da mu da dai assalamu alaikum
وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تنهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة بشر خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وبدأ بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولم